sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani harin roka da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Lahadi ya fada wani gini da ke unguwar Kaf Sosa a tsakiyar birnin Damascus inda ya kashe mutane biyar kamar yadda shaidu da jami'ai suka bayyana. An kai harin rokan ne a kusa da wani katafaren gini mai tsaro sosai a kusa da cibiyoyin Iran. Harin da ba a saba gani ba ya lalata gine-gine da dama a gundumar da ke kusa da dandalin Umayyad da ke tsakiyar babban birnin kasar inda gine-ginen tsaro da yawa ke cikin wuraren zaman jama'a. Wani jami'in 'yan sanda ya faɗa a kafafen yaɗa labarai na kasar cewa akwai mutane da dama da suka jikkata. Wani kakakin rundunar sojan Isra'ila ya ki cewa komai. Cibiyar Carter ta ce tsohon shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter an shigar da shi ɗakin jinyar waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Cibiyar ba da agajin da tsohon shugaban ƙasar mai shekaru 98 ya ƙirƙira ta faɗa cewa bayan jerin kwantar da shi a asibiti na gajerun lokuta, Carter ya yanke shawarar zaman lokacin da ya rage masa a gida tare da iyalansa da karɓar jinya waɗanda ke cikin mawuyacin hali maimakon ƙarin kulawar likita. Cibiyar ta ce yana samun cikakkiyar kulawa da tawagar likitocinsa da iyalansa waɗanda suka nemi sirra a wannan lokacin, kuma yana godiya da damuwar da yawancin masu sansa suka nuna. Carter, ɗan jam'iyyar Democrat, ya zama shugaban ƙasa Amurka na 39 a lokacin da ya doke tsohon shugaban ƙasa Gerald R. Ford a shekarar 1976. Ya yi wa'adin mulki ɗaya ne kuma Ronald Reagan ya doke shi a shekarar 1980. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A hukumance Amurka ta bayyana cewa Rasha ta aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Ukraine. A wani muhimmin jawabi jiya Asabar a taron harkokin tsaro na Munich, mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris, wadda tsohuwar mai gabatar da ƙara ce, ta yi cikakken bayani kan manyan laifukan da Rasha ta aikata kan fararen hula na Ukraine. Harris ta kawo shaidu ciki har da ɗumbin mutanen da aka gano a Bucha jim kaɗan bayan mamayar Rasha a watan Fabrairun bara. Harin bom ɗin da aka kai a ranar 9 ga watan Maris a asibitin haihuwa na Mariupol wanda ya sanadin mutuwar mutane uku ciki har da wani yaro da kuma cin zarafin wani yaro ɗan shekara 4 da wani sojan Rasha ya yi, wanda rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana. Ta yi Allah wadai da waɗannan ayyuka da cewa dabbanci ne da rashin tausayi. Harris ta ce Amurka za ta ci gaba da taimaka wa Ukraine wajen gudanar da bincike kan irin waɗannan laifuka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Munich na Jamus a jiya Asabar, inda ya shaida masa cewa keta sararin samaniya Amurka da balan-balan ɗin leƙen asirin China ta yi bai kamata ya sake faruwa ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sakataren ya bayyana ƙarara cewa Amurka ba za ta lamunci duk wani keta ɗuwaicinta ba, kuma shirin balan-balan ɗin leƙen asirin na PRC wanda ya kutsa a cikin sararin samaniyar sama da ƙasashe 40 a faɗin nahiyoyi 5 na duniya ya fallasa a duniya. Price ya ce Blinken ya gargaɗi Wang game da tasiri da sakamakon da zai biyo baya idan ƙasar China ta bada tallafin kayan aiki ga Rasha ko kuma ta taimaka mata wajen kaucewa takunkumi. Manyan jami'an diplomasiyyar ƙasashen biyu sun gana ne a wani wuri da ba a bayyana ba a ƙoƙarin da ake yi wa kallo a matsayin yunƙuri na kwantar da ta da jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu.
Labaran duniya Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Wanda shine na ƙarshe a wata ƙwarya-ƙwaryar zama da muka yi akan shirye-shiryen zaben shekara 2023. Manyan baki malamai sun tafka muhawara tare da tada jijiyar wuya. A yau za mu ci gaba, ku kasance tare da mu.
To yanzu mu koma kan abin da ya shafi talaka. Ga bako ɗaya ya shigo, mallam sunanka
Ibrahim.
To Ibrahim Hussein Abdul Karim ya shigo zauren, dama tuntuni muke jiran ka. Eh, kuma lokaci ya ma kusa. To ka tarar muna tattauna wa'annan batutuwa da suka jibanci zaben Najeriya da yanzu cikin ƴan kwanaki za a yi zaben nan. An yi batun sayan ƙuri'u, an yi batun kashe kuɗi, an yi batun ƴan takarar nan ba sa wayar da kawunan mazaɓu wa'anda talaka da ya kamata ya zaɓe su. Kawai sun samu wuri ne suke yin abin da suka ga dama a cewan sabo. Ba sa kampe.
Su ba su din ma sun sani. Ba kare aka musu ba.
To, barin jina ka ra'ayin a game da yadda abubuwa ke tafiya yanzu na zaben Najeriya da za a yi fararen 25 ga wannan wata.
Alhamdulillah. Ina ganin abin da yasa yake mana wahala sosai mu gane siyasa, saboda ko da shi muka magana kan kungiya ko shi party ko magana ƴan takara. Babban abin da ya kamata ko da yaushe in kana son ka gane siyasa ko ka fahimci siyasa ko kai ma wani bayanin siyasa ya fahimta, shine sai ka dauko shi wanda yake dan tabi, wanda yake zabe, sai wanda ake zaben saboda shi, wanda in ba ka yi calculation kan shi ba, dan ka zauna ka ta zaga Tinubu ko ka zaga Atiku ko ka zaga Tita Obi, duk ba zai yi tasiri ba. Abin da yake faruwa shine daga 1999 zuwa yanzu ka duba duk wanda ya jingina siyasa, wanda ya yi shi ya dan takara ko SA din dan takara ko commission din takara, za ki ga ya canza. Alamar shi ta canza, ƴaƴan sun samu makaranta mai kyau, ya taso daga inda yake daki haya yanzu ya koma jiyari. Ya ga rayuwar shi ta canza daga mota ɗaya zuwa mota goma.
Saboda alaka da wayannan
alaka da siyasa. Amma idan ka dubi shi dan takara, shi ya shi dan mai zabi.
Wanda ya kada
talaka da shi kuma za ka daga 1999 zuwa shekar da rayuwar shi take baya take. Shi da yana gidan haya 100,000, yanzu ya koma 20,000, yanzu ya koma gidan haya da ma kila sai da a ba shi kan goye zauna. To idan ka tashi za ka yi magana siyasa. Idan ka manta shi wanda ake siyasar kanshi, baka dauko shi shine ka daura kan fefan da za a yi ba, to dun sai da mai gidan da wani yayi kaza ya aiki wuri kaza, ba zai shiga kan kowa ba. Abinda ake ciki yanzu shine menene ya kamata a yi. Siyasa ta rikice, ana magana siyasa da siyasa kuɗi da sauransu, duk ba shi lalata mana siyasa ba. Abinda aka yi shine ba mu da madafun system wanda ke tambayar dan siyasa me kai da kadawo yanzu. So abinda ke faruwa, abinda muka yi da muka samu shugaban kasa yana ci, mun ga kwashe shi muka cire shi, muka ce da shi da fajin shi ba su yi ba. Dan siyasa dan ka dauke shi ka kai shi FCC ko ka kai shi police station ko duk bai ba. In kana son ka takura ma dan siyasa, to kakka zabe shi ya ci, ka bar shi zaman kashe wando. Yanzu MPDP ba su haga sun harzuka saboda wannan zaman da aka sa su kai ni shekara nan takwas shike son su dawo. So in ka tashi, ni shawara da nake ba da kananan ƴan siyasa da wanda za su zo gobe, su ma APC na ba mu ji daɗin su ba, kuma alƙawarin da muka yi shi su taimaka mana kan abin da PDP ta yi, to su ma sai mu tattara su gaba ɗaya sai mu aje su. Idan muka iya aje su, in muka iya aje su, to abin da muka yi shine mun nuna ma dubban ɗan siyasan duniya cewa fa idan ka zo kamar ya muna alƙawari ba, kamar da yi ba, ko kai ne fatin da ke ci, ko kai ne ƙanin fatin da ke ci, in dai baka yi daidai ba, kuma an ba a bada life ma ƙananan fati, saboda ba sai an yi miliyan 100,000 ana ta gana ta maganan delegate da sauransu. A'a, idan an yi, idan an kori wannan Hajja, idan an kore su, yanzu ƙaramin fati 2027 kowa zai ɗari ɗaya daga cikin ƙaramin fati ma ya hau. Ba maganda sai an wani delegate, sai an wani kuɗi mai tsada, sai an wani
abu. Kai a yanzu, tun da demokuraɗiyya ta fara yanzu mun fasan mu kusan shekaru 20. Wani sauyi za ka ce ka gani a rayuwar 'yan Najeriya?
Babu, shi yasa abin da muke ƙoƙarin mu yake da abin da yake su abin da suke so ya sassa, ko wai su gaya mana a zuciya, su kalli mu a ido, wai wannan abin ba zai yiwu ba. ba za ku iya canza komai ba, kawai ku yi hakuri da mu haka nan mu ta murza ku har mu gama. Ba zai taba yiwuwa ba, ba zai taba yiwuwa ba, dole ne bari da mu fito bari a har ku gaba da ga shi fage abin da fage abin da wace wai ba a cin zabe sai da structure ko abin da nake
tunani ba wanda ya magana nan yanzu abin da muke ba wanda ya magana bari da ba sai ka kawo magana ka ne abin da ka shirya ka zo da shi
abin da suke ka gani
abin da ka shirya ka zo da shi
abinda ake so
ai ba da wuriya
to ai duk inda aka ce an yi tsari an zabi mutum ya hau mulki ai tsari ne ko ba shine structure ba
ko
wani da ya wuce haka ne
ba waye magana so
da yanzu ba magana yanzu ba a ce da ake magana ana
tsari yawa da fukansun nan ka gama cewa tunin bu yayi kaza a Lagos
sai
ya ce ba shine abinda ake magana
ya ka waje magana da Allah barin ba da wani martani ni ina wakiltar Niger ta Arewa kuma ina kalubalantanka ka je Niger ta Arewa ka je ka tambaye su shekarun nan da nayi ina wakiltar su na
wani bambanci suka gani ko ban kawo sauyi ba
ba sa bukatar sauyi
a to
sai me
shi da sauyi sai ya ba
abin da bari abin da muke bari aja bari bari ba su martani bari mai bari bari kana bari abin da miji da miji da aja abin da kike tani cewa shi idan yayi abin da ke damu Najeriya shine shi ma na magana Tinubu gani suke individual success is not a success collective success sai rana dukan mu muka ji cewa mun kama hanya wannan kama hanya ko da daya ce muka ji sai mu kama hanya mu tafi da haka siyasa ba za a yi mana wannan ya tsira kudi sai ga komai daidai yake da haka nan bai ganin tausayin dan talaka bai tausayin kowa abinda yake nema kawai shi abinda zai sa ya ji an ce shine wani shi ka san barki jama'a Arewa kuma kan an dawo Arewa mu ma kai aje maka ranka dai wai siyasa da kai aje wai sai karkaje kai tunda da kai aje ku ne sheguna kuma yanzu wasu sun yi haka nan sun gawa su je ko ina ba yanzu dan ka zo lokacin ka kai ma tafiya za ka yi amma ai aka samu collective success yadda aka same shi lokacin
da ba maka wata tambaya shin demokradiya ya kawo sauyi a Najeriya ko bai kawo ba
ya kawo sauyi a Najeriya
ga Minista Ibrahim da suke na kande
ya
ga jiya ya ga yau
ya kawo sauyi kuma sauyin nace babu abin da ya taimake mu shine siyasa tana baka dama bayan shekara ka canza wanda kake jin bai maka ba wannan babu gudunmuwa babu taimako irin wannan da Allah ya mana kuma in Allah na kokarin ya canje shi za ka gani mistake za su yi mistake upon mistake har sai Allah ya canje
to ai akwai ajizancin dan adam kai menene kake ganin ya kamata a yi in mutun ya shekara hudu a cire shi a sa wani ne ko me kake so
kamata a koya ma a koya ma a koya ma dan siyasa abin da ya kamata shi a koya ma dan siyasa ko kuma bai zabe talaka a koya mishi menene karfin zaben shi ya za su yi hada kansu su tabbatar cewa mutanen kirki ne
su
an yi mai kyau a kaci gaba in baka mai kyau
sai da kada gida
kuma ba wai sai ka koyi karkashin wani ba ko kuma fara din wani ko wani ko kudin ka ko wani
abu kai ke kai
ni da Sokoto nake
to wani mataki ka dauka a Sokoton
wai
da kawunan
ai ni in kai ina radio programs ina TV programs ina road rally ina kome kuma na shiga kungiya na shiga labor party
to wannan siyasa ne bai wannan
a ba ta yi tunani da tambaya
eh
na ji abinda zan ce na wayewa
ni ba da dane ne ba mutum quality
ni quality ni abinda ni abinda
ba da dane ne ba zan ce ya kamar suna ne a quality ne da
mu ba jangu bane mu ba jangu bane
ka
sace dole akwai doka kuma tsarin dokan nan shi za a bi in ana so a zauna lafiya
kuma wannan majalisa ai kace ta kawo tsari na dokar nan da za a bi saboda a tabbatar da cewa an yi zabe yanda ya dace Alhaji Ibrahim da suke da kan dai bari mu ji daga gare ka irin shawarwarin da ya kamata ka ba mu don lokaci ya tsada mana hannu
ɗaya daga cikin shawarwarin da zan bayar shine su ɗan siyasa musamman ma zababbi musamman na cikin majalisu ba sa fahimtar da a masu zabe ko kuma goya
wato a mazabin su
abubuwan da ake ciki a kasa baki daya a ilmantar da su kin ga misali in ka duba cikin mutum ga misali suna da tsari na inda suke tafiya hutu suke tafiya kaza suke a lokacin wayannan hutun ya kamata su koma su yi irin wannan zama na zauri
wato na tamu irin zauren VOA din
nan yawa domin su fahimtar
da kasa tabi injila su huta
su musu fahimtar da mugu ya baya da abubuwan da gwamnati take ciki da sauransu shi yasa yanzu zaki ga ko ita kanta hukumar zabe maganar cewa mutane su samu katin zaben nan nasu ai kudin da ake kashe ba kadan bai da kuma ita kanta kafafun
watsa labarai
kusan kyauta ma suke ta yi wa ita hukumar zabe da kasa baki daya da cewa mutane su je su dauki katin zaben su a da sauransu amma babban nauyin abun yana kan su zababbun yan majalisu ne wanda idan an tafi wannan assessment ya kamata su koma ko da za a yi hanya a wani gari ba a garin su ba ya kamata su koma su ce za a yi hanyar nan kaza amma ku ba za a yi muku hanya ba abin da ya fi damun ku matsalar ruwa ce ga misali kamar yadda ya faɗa a Yobe da sauransu su za a kawo muku ruwa wayannan za a kai musu hanya za a yi sauran da sauransu duk ba a yin wayannan a ilmantarwa
waye sanatan ku
duk bayan wata biyu na zuwa kuma ina zama ina tawon mutum da local government din sa guda shida
tunda aka zabe shi
tunda aka zabe
to amma muna samun korafe-korafen mutane daga unguru cewa ba abin da ya
musu wato ba daga miki kin ga guru ya musu kilometer 25 a cikin garin guru akwai school of nursing a cikin guru wanda ta kai shekara 25 bai accreditation din ta ba shi ya zo ya sa akwai su masu jin ake nema
absolutely ah ba hana rubu
I don't know. An ba su infamin wadda su yi aikin gona don
zai cikin shekara 20
ba
ya zama
a lokacin da shugaba Buhari zai tsaya takara kai ne kai kokarin tara mishi kudade na kamfe to wanda yasa yanzu ka fita daga jam'iyyar APC ka koma
ya biya bashi
Labour Party
saboda naga kamar akwai abin da ake ce ma cost
me kenan
tsinuwa
eh
mun ita muka gani lokacin da aka PDP sai muka ga lokacin nan kamar an sine mu PDP maga ana tabbaba gumai sai muka ce duk abin da suke kokari na gyara zai lallace saboda Allah ya tsine musu sai lokacin nan ba ra kai ne ni aka tambaya ni a ra'ayi na sai muka ga cewa sai muka an sufar da
ra'ayin ka
bon mutane da musulunci ayin bombin din su mutane na wuri kaza su ta ayin bombin
din
ko mutane suka yi roko ko wanda yanzu minister ne haka ya dinga dauka sai ya dauki sunan Jonathan akan mambari ya kunduma mai alƙunuke makamai ko aka zo suka rikice wasu ma daga cikin suka fito suka fita cikin suka shiga APC Allah ya rikitar da wa'ancan suna zaune da kan kujera da shugaban kasa mai ci Allah ya waje da su ya kore su aka zo muka shigo abin da ya kamata mu gani shine mu ga tausayi an tausaya ma talaka kuma talaka yayi yakin shi yakin da kanshi muka yi tare kudi yazo yakin shi amma aka zo aka dauke
ka taba jam'iyyar PDP
ba taba yi ba aka zo aka dauke ni abin da yayi bai mun dadi ba shine duk wa'anda mutane aka kira su representing din mutanen nan sai suka fido suka kulle ido sai kuma wannan abin da ya damu mutane da wanda yasa aka ce ma ayi hadaka a cire PDP sai aka yi shi in multiple folios sai yawa damuwar sai ta kara yawa kisan ya kara yawa wa'anda ba su hau ba ya shiru mallan wa'anda ba su hau ba su kau ba su ba sai mun ga cewa to akwai abubuwa sai mun ga wasu abubuwa wa'anda idan ba Allah ba ko ba tsinuwa ba za a yi wannan abin su faru ba na farko gashi nan muka ga an zo an tokar wani sun tokar kansu cikin delegate ba mu sai da aka yi ba, Allah ya kayan shi. Muka zo muka ga an dauko bibas transfer na abin nan, ba su yi ba, Allah ya zo kayan su. Muka ga suna da empathy suka yi miliyan 100 ayi takara miliyan 100, aka zo cikin wayanda suke da su masu kyau duk sun kaji suka dauko Tinubu, suka yi makansu. Da ƙarshe suka zo suka kara maka makansu Muslim ticket, suka yi makansu. Duk yanzu kaga to in ka dubo wannan sai ka ce suna ta bangale kansu.
Wannan ba ba
ne. Yanzu an kai yanzu dambe ake tsakanin shugaban kasa da fadar shugaban kasa. Kaga wannan shi ba menene? Shi ba to Allah. Da ga mu ba mu sai muka ji so mu. Sai ka ce to ni wannan hayar da jini ya baltsammo wanda ina gefe su gwara kansu
ke ta ba ne ba a ce ke gebe a ba sanana
wanda ya magana musulmi
ya magana masu muhimmanci
nawa aka yi
sai baki ansa anyi muslim ticket, anyi christian, amma lokacin babu Boko Haram, babu Iswap, babu ƴan bandit, babu wanda ke kira sai anyi jihadi.
To laifin Najeriya ne?
Laifin Najeriya ne. Babu ƴan biafra. Babu lokacin da wasu group sun jare. Babu lokacin da aka kai doka. Yanzu
ai kai na ban yadda da kai ba cewa
laifin
Najeriya.
Malam,
akwai Iswap na fito.
Ko shi ne ce muke yanzu an ba su fourth line da ba fourth line din yanzu an yi fourth line din da ba fourth line din da ka wani amma yanzu akwai fourth line
yanzu ba da magana amma
gaskiya lokaci
ya yi
ba 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 to da wa'annan bayanai muka kawo ƙarshen wannan zama da muka yi akan shirye-shiryen zaben shekara 2023 inda manyan bakin mu tsohon ministan watsa labaran Najeriya Ibrahim Dasuki na Kande, Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi wanda yake wakiltar jihar Neja ta Arewa, Alhaji Sabo Imam Gashuwa, Honorable Bala Ammani da Muhammad Salih Hassan, sai Ibrahim Hussein Abdulkarim. Sai kuma waɗanda suka taya matsaukan wannan shiri a faifai Kefas Inyam da Hafsat Zaki na Wonderland TV. Sai kuma abokanan aiki na Nasiru Adamu Elhikaya da Halima Abdurrauf da kuma Hawwa Umar. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Kwa gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum. Ni ne Malam Lassan Ibrahim. Ni aiki na yankan farce a nan a ƙasar Ghana. Ko Ghana ma kumashi dan ban san wani wuri ban da kumashi ne sani tun da sani sana'a ta yankan farce dan na ga dai sana'a ce ta yankan farce mai sauki tun da kaga shine baka da wani jarin da zaka yi wani babban sana'a ko wani sana'a sai da jari amma kaga shi yankan farce jari ne dan kalilan ne in lokacin sai almukusan ka samu kas kana da kayan ka na yankan farce to sai ka zo ka yankan farcen ka ba tare da wani yana bin ka bashi ko wani maka abin gashi kayan hakkin kanka ne ba na wani ba naka ne ba na wani ba shi yasa ina yankan farce shi gani dai shi ne sana'a mai dan sauki ni dan Niger ne kuma inda ne manomi na ƙauyen Intuwila kuma ƴaƴana guda 16 yau shekara ta 60 da wasu ƴan watanni lalle abunda nake noma ina noma haci da wake da dawa da gujiya abun noma na kenan to daga ciki abunda yasa nika taho nan lokacin in naga kaman abincin bai yi ba bai samuwa naga kaman ruwa ka san mu muna da ƙarancin ruwa wani bi ruwan su zo kuma ruwan su kiso yanke sai an dauko hadari gashi da haci sun kai isar su yi basu yi ba sai su abun shi yasa sai ci to bari ni yi wata shi a sai zakka nan ta lokacin nan taso daga Niger zakkuwa Ghana akwai wanda ya bani lalle zai ke Abidjan ya zo nan ya biyo ya ga lalle ana samun kudi amma huci ana sun kai Abidjan amma ce min lalle in ka tsaya nan gana ya haka ka ida Abidjan to ni ma nizaka gana ni ga lalle ta hi Abidjan da Abidjan ma na ta zama Abidjan to ni ga gana cikin ta hi zama gana ta hi zama Abidjan to tun wani lokaci ne yanke zuwa Abidjan ko munan da zama tun kasan tun da nake zuwa can tun akwai ofo da rai ne amma duk gwamnatocin da sun ka hau na Abidjan wallahi ban san in zo Abidjan ba sai dai gana ne yanzu ne gana dai ne nan na gana dai ne yanke cibiya nan na ko ina yanzu kamar dai a ce mai hawa ta ma nan take shekarar da na shigo gana ina lissahin tun shekarar da Babangida ya karbi biki ga Buhari shine mulkin Soza yau ina ganin shekarar ta kai 30 ko da wani abu ma ni ban tunda na shigo gana ban san wani birni ba banda Kumashi ban san wani birni wanda Kumashi ko Kumashi ma Ababu ko Ababu ma Lambatu to lalle ni da na shigo ban samu wani kalubalen komi ba sai an ka tambayin ta Kaduna ne ba da shi kenan na guciki ba babu wani kalibi da ni abin da samu to lalle lokacin da shugo gane sun sa ana yankan wurin wasu ma ba su sani ba dan wasu suna mamaki lokacin da shugo ma suna mamakin kakana akai suna jin kakana yankan farce yake eh amma kuma wasu sun sani dan akwai Hausa da yawa dan hilin goro nan muke zuwa da hilin goro da kuma nan cikin kasuwa tun lokacin da ni zo gana tun lokacin nan ban samu wani kalubale da na samu sai lokacin corona eh lokacin corona lalle in muka aka tsaida mu muka aka tsaida mu gida sai da sati uku ba mu kiwaya ba eh kuma shine muke abincin da muke ci ma Allah kawo mu shine akai abincin da muke ci shi kuma kawo mu shine akai daga nan muna nan zamani amma daga ciki gida ma suna samun ba su abinci ba mu samu mun ka ba su abinci kuma daga baya an ka bude mu mun ka kewa ya san mutane suna kyaman mu ba su yarda mu zo mu sayan kan barci in muka zo kusai kana da ma sanadiya ko ka za su kawon ka sai ka ga ya gani kana da ita to kai sa akai ma mutum biyu gyara ko uku shikenan ka komo gida babu wani abincin da kai sai kuma abincin da akwai wani malami nan ma kusa shi yana kawo mun abinci ne ko da wani lokaci wani dogo hori din namun ta sunne shi shina kawo mun abinci muna ci nan yangana duka mutane jama'a da suna nan wurin eh daga ciki kuma kaji kalubalen da banka samu kenan wallahi mu'amalar mu da aiki da jama'a alhamdulillah eh alhamdulillah kaga ni yanzu ni da ina kaga yanzu ban buga ma almakashi amma ko ni bi har abiyo ne gida nan a zaka a kira ni yanzu in yi aiki yanzu nan ma muna wannan abin akwai yana an zaka an kira ni ina nan na kyale na ban yi magana ba an kira ni zo in yi gyara alhamdulillah Allah ya ma jama'a gana albarka
magana songo ne maka san songo kuyi rawa ai papa
Adiza ne,
Adiza ne.
Kuma da lada wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.